is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraro abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Litinin 28 ga watan Oktoba na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Sarfil da kanin labarai.
To jiya Alhadi, shugaban kasar Masar Abdel Fattah El-Sisi ya bada shawarar tsagaita wuta na kwanaki biyu a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza, inda Hamas za ta sako wasu mutane da aka garkuwa da su. A ɗaya bangaren kuma, jami'an Isra'ila sun ce jerin hare-haren da aka kai a daren ranar Asabar kan Iran sun cimma manufarsu. Haka kuma za a ji cewa mataimakin shugaban kasar Amurka Kamala Harris da tsohon shugaban kasar Donald Trump na shirin shiga mako na ƙarshe na yakin neman zaɓen ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa.
Kanin labaran duniyar kenan. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa masana tattalin arziki sun fara yin tsokaci kan ayyana sunan Najeriya a matsayin mamba kungiyar kasashen BRICS a mataki na wucin gadi.
Wannan abin zai bude mana hanya saboda cinikayya da junanmu. Kafin yanzu sai a ce ba za ta iya ciniki da Najeriya da Ghana ba sai kana da Ghana. Saboda me? Amma kaga wannan hanya da ta bude, in kana da naira ta kana son ka je wata kasa, ba sai ka je ka ganye wani dala ba, za ka shiga jirgin ka je ka je ka ciniki ka dawo.
Za a ji cewa jami'ai a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce suna ƙara azama wajen shawo kan ɓarkewar cutar kwalara ko amai da gudawa.
Abdullahi ya ce mutane da dama sun kamu da cutar cikin 'yan makonnin da suka gabata zuwa 'yan kwanakin nan, kuma mun yi nasarar basu kulawar da ta dace.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin ciki da gaskiya da Sarfil Hashim Gumel ke gabatarwa. A wannan makon shirin ya duba batun zargin damfara filaye a Karuta jihar Nasarawa Najeriya. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Jiya Alhadi, shugaban Masar Abdel Fattah El-Sisi ya bada shawarar tsagaita wuta na kwanaki biyu a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza, inda Hamas za ta sako wasu mutane huɗu da aka garkuwa da su lokacin dakatar da faɗan idan aiwatar da hakan. Amma sai dai Isra'ila ko Hamas, babu wanda ya mayar da martani ga shawarar ta El-Sisi, wanda ita ce ta farko da ya gabatar cikin watannin da suka shafe suna taka rawa tare da Amurka da Qatar a kokarin da suke na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 13 ana gabzawa. Dan sako sauran mutane 101 da aka yi garkuwa da su kusan kashi 1/3 ana kyauta zaton sun mutu. Da yake magana a birnin Alkahira, El-Sisi ya ce shirin ya buƙaci a ƙara kai ɗauki ga Falastinawa da ke fama da yunwa a Gaza da ke kan iyakar tekun Bahar Rum. El-Sisi ya ce shawarar na da nufin samar da ci gaba a lamarin. Ya ce idan aka amince da yarjejeniyar tsagaita wuta na kwanaki biyu, za a ci gaba tattaunawa domin tabbatar da zaman lafiya. A ɗaya bangaren kuma, jami'an Isra'ila sun ce jerin hare-haren da aka kai a daren ranar Asabar kan Iran sun cimma manufarsu. Kakakin rundunar tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya bayyana a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin cewa bisa umarnin tsarin siyasa sun kai hare-hare kan wurare daban-daban a Iran. Ya ƙara da cewa ciki har da kai hari kan ma'aikatan ƙera makamai masu linzami da Iran ke amfani da su wajen kaiwa Isra'ila hari ta sama a shekarar ta gabata. Haka zalika sun kai hari kan makaman kakkaɓo makamai masu linzami ta sama don baiwa Isra'ila damar ƙarin kai hare-hare. Kamfanin dillancin labaran IGNA ya rawaito cewa shafin sadarwa na yanar gizo na ma'aikatar tsaron ƙasar Iran na cewa ƙasar Isra'ila ta kai hari kan cibiyoyin soja a Tehran da kuma yammacin lardunan Khuzestan da Elam. Ya ce sojin Iran cikin nasara sun katse mafi yawa daga cikin hare-haren tare da tabbatar da cewa ba su yi ɓarna mai yawa ba. Jiya Alhadi, shugaban ƙasar Georgia Salom Zurabishvili ta yi kira da jama'a da su fito kan titina domin nuna adawa da sakamakon zaben 'yan majalisar dokokin kasar da aka gudanar a ranar Asabar, wanda hukumar zaben kasar ta ce jam'iyya mai mulki ce ta yi nasara. Hukumar ta ce jam'iyyar Dream Party ta samu kusan kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da jam'iyyun adawa suka soki sakamakon zaben, ko masu sa ido sun bada rahoton aikata ba daidai ba. Zora Bisville, tsohuwar kawar jam'iyyar Dream Party, ta zama mai suka jam'iyyar mai mulki, ta ce bata amince da sakamakon zaben ba, ta kuma yi kira da zaben a matsayin aikin Rasha na musamman, sai dai bata fayyace ko ta yi imani Rasha ta taka rawa kai tsaye a zaben ba. Haka kuma ta shaida manema labarai cewa ha'inci ne baki daya da kuma kwace kuri'un mutane. Zora Bisville ta yi kira ga 'yan jojiya da su yi zanga-zanga a tsakiyar birnin Tbilisi, babban birnin kasar, a yammacin yau Litinin, don sanarwa da duniya cewa ba su amince da waɗannan zaɓukan ba. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Sarfilu zai sake shigowa da cigaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. Kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen BRICS, wadda ta kunshi Brazil, Russia, India, China da Afirka ta Kudu, ta yi na sabbin ƙasashe 13 a matsayin mambobi na wucin gadi, a cikinsu har da Najeriya. Daga Abuja, wakilmu Umar Faruku Musa ya aiko mana da rahoto akan tasiri da kalubale da kasancewar Najeriya a cikin wannan kungiya zai iya haifar mata a dangantaka da nahiyar Turai da Amurka da kungiyoyin kudade na duniya.
Bayan Najeriya da kungiyar nan ta BRICS ta ayyana a matsayin memba mai jiran gado ta wannan kungiyar, wadansu kasashe na duniya da su ma suka samu shiga jerin kasashen da aka ambata har da Algeria, Belarus, Bolivia, Cuba, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Thailand, Turkey, Uganda, Uzbekistan da kuma Vietnam. Amma kasancewar Najeriya a matsayin memba da aka ambata, kuma wadda ake sa ran za ta zama cikakken memba ta wannan kungiyar nan ba jimawa ba, ya kawo cece-kuce a fannoni daban-daban na Najeriya, inda wasu suke murna wasu kuma suke fargaba cewa yana yiwuwa za a yi wa Najeriya bita da kulli. Bisa ga wannan mataki na shiga wannan kungiya ta BRICS da Najeriya ta ayyana za ta shiga. Wani mai sharhi kan al'amuran tattalin arziki a Najeriya, kuma tsohon director a bankin Unity da ke Najeriya, wato Malam Amin Yusuf, ya min tsokaci akan irin nasara da kuma albarkar da Najeriya za ta samu a gurin shiga wannan kungiyar, duk da kuwa irin bita da kullin da za a iya mata, inda yake cewa
wallahi alhamdulillah ni ina ganin abin ne ma hanyoyi da shi biyu. Na farko, a siyasance ya kamata a ce kasashe kadirin Najeriya zaman suna nan ba su dangana da wata kasa wani da zai tsaya yana jijiya mu, wannan zai ba mu ƴanci mu tsaya karin kanmu mai abin da ya kamata mu yi saboda taimaka ma jama'ar Najeriya. Kafin yanzu sai abin da America ta ce a murda kana ayyana za ta zo ta gaya maka ta ce in ba kai kaza ba za ka yi kaza, dole kai kaza, dole. Wannan kuma ba haka bane, dole ne mu sani da zamu yi da kanmu, amma ba wani yanzu yana murda mu don son ra'ayin sa. Na farko kenan. Na biyu, a harkar kasuwanci, kasuwa ita ce tushen duk wani abin da mutum zai yi. Wannan BRICS din kasuwar da ke nan ta fi kasuwar da muke kada kaya da muke siya daga Europe, yawancin kayan da muke siya daga China ne da sauransu. So me yasa za mu karkata akalamin guda shi hanyar da suka riba nan a West Africa ko a Africa? Ba ma cinikayya da junanmu, wannan abin zai bude mana hanya saboda cinikayya da junanmu. Kafin yanzu sai a ce ba za ka iya ciniki da Najeriya da Ghana ba sai kana da Ghana, saboda me? Amma kaga wannan hanyar da ta bude, in kana da naira ka kana son ka je wata kasa, ba sai ka je ka dinga wani dala ba, za ka shiga jirgin ka dai ka je ka cinikin ka dawo.
Malam Ahmed Yusuf kenan. To dangane da fannin diplomasiya da kuma mu'amala ta ƙasa da ƙasa, ambasada Sani Bala mai sharhi kan al'amuran diplomasiya a Najeriya ya yi tsokaci akan abubuwan da yake gani suna da muhimmanci akan cewa Najeriya ta shiga wannan kungiyar domin za ta ƙara ƙarfi da kuma suna a matsayin ƙasa wadda ke faɗa a ji a duniya.
Wato abu ne wanda zan ce na yi na'am da shi ƙwarai da gaske, kuma bai san Najeriya ya yi na'am da wannan, saboda ta fannin diplomasiya kowace ƙasa tana so ta zama suna cikin kungiyoyi na ƙasashe masu ƙudurin abubuwan da za su inganta cigabansu da zamantakewar duniya baki ɗaya da cigaba. In ka lura ita wannan kungiya, wato ƙasashe ne waɗanda ba za a ce musu masu ƙarfi da ya zarce kowa ba, amma dai suna da ƙarfi ta wajen fannin tattalin arziki da kuma tsaro, kuma suna da manufa mai kyau wadda yanzu an kai lokacin da lallai a caccanza waɗansu abubuwa ta yadda ake tafiyar da harkar mulkin duniya baki ɗaya, wato wanda ake ce multilateralism a Turanci.
Wannan yunkurin ko kasancewar shiga Najeriya wannan kungiyar ba zai kawo ne cece-kuce ko a mata bita da kulli ba a fannoni daban-daban bisa ga mu'amalar ta da ƙasashe masu ƙarfi kamar Amurka da kuma ƙasashen Turai?
Ai, in ma an yi mata bita da kulli ba zai kawo mata ƙarfi ne, saboda matashiya ne.
Amhada Sani Bala kenan mai sharhi kan al'amuran diplomasiya a tattauna da ne da shi a Abuja. Shiga wannan kungiyar babu shakka zai kawo wa 'yan Najeriya sauki ta fannin cinikayyarsu da kuma mu'amala ba tare da tunani na kudin dola, kudin da suka kasance wa Najeriya alaƙaƙai. Umar Faruku Musa, Amurka a Abuja, Najeriya.
a gaida Umar Faruku Musa da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga sarfil ya da kashi na biyu na labaran duniya.
Mataimakin shugaban kasar Amla Kamala Harris da tsohon shugaban kasar Donald Trump na shirin shiga mako na ƙarshe na yakin neman zaben ranar 5 ga watan Nuwamba mai zuwa. Dukkansu biyun suna neman duk wata fa'idar da za su iya samu don jan hankalin masu kada ƙuri'a da ba su yanke shawara ba a cikin abin da ka iya zama ɗaya daga cikin zaɓe mafi kusanci a ƙasar cikin shekaru da dama. Harris, ƴar takarar jam'iyyar Democrat, a jiya ta ziyarci Philadelphia, birni na shida mafi girma a ƙasar kuma tungar demokradiyya, inda take buƙatar tattara ƙuri'unta a jihar Pennsylvania mai muhimmanci. Tana ɗaya daga cikin jihohi bakwai da ake takun saka tsakaninta da Trump mai ƙalubalantar ta na jam'iyyar Republican. Sun sha kai ziyara tare da shirin sake kaiwa kwanakin ƙarshe na yakin neman zaben sabon wa'adin shekaru huɗu a fadar White House da za a fara a watan Janairu. Harris ta halarci hidimar coci da safe, yayin da kuma take shirin tsayawa a wani shagon aski. Ta kuma ci abinci a gidan cin abinci na ‘yan Puerto Rico, kuma ta ziyarci wurin wasan ƙwallon kwando na matasa. A halin da ake ciki, Trump na gudanar da wani gagarumin gangami a Madison Square Garden, wanda aka bayyana shi a matsayin fitaccen filin taro a duniya a birninsa na New York. Ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna kusan Trump ba shi da damar lashe zaben jihar ta New York, inda ya samu ƙasa da kashi 40 cikin 100 a shekarar 2020. Sojojin Iran sun kashe akalla 'yan ta'adda huɗu a kudu maso gabashin ƙasar jiya Lahadi, bayan wani ƙazamin harin da 'yan ta'addan suka kai wa 'yan sanda a ranar Asabar. Akalla jami'an 'yan sanda 10 ne suka mutu a harin, ɗaya daga cikin mafi muni da ƙungiyar masu adawar jihadi ta ɗauki alhakin kaiwa a yankin kan iyaka tsakanin Pakistan da Afghanistan. An kai harin ne kan motocin 'yan sanda a gundurmar Taptan, wani yanki na Sistan da Baluchistan, yanki mai tazarar kilomita 1,200 daga Tehran, babban birnin kasar.
A gaida Sarfil Hashim Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Jami'a jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya sun ce suna ƙara azama wajen shawo kan ɓarkewar cutar kwalara ko amai da gudawa, biyo bayan mummuna ambaliyar ruwa da ta faru a baya-bayan nan, wacce ta raba kusan mutane miliyan 2 da mahallansu, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Aisha Ma'azu ta fassara mana.
Sakamakon ambaliyar ruwan da aka yi a Maiduguri a 'yan kwanakin baya, ana kyautata zaton akwai karuwar kamuwa da cutar ta kwalara bisa bayanan kwamishinan lafiya na jihar.
Muna samun karuwar arkalluman mutane da suke fama da gudawa, lamarin da ake kyautata zaton cewa kwalara ce, wanda baya rasa nasaba da iftila'in ambaliyar ruwan.
Kwamishinan ya ce zuwa yanzu dai babu labarin wanda ya mutu, sannan gwamnati tana ɗaukar matakan shawo kan lamarin.
Domin rage tasirin ɓarkewar cutar ta kwalara, ma'aikatar lafiya ta jihar Borno ta samo maganin rigakafin cutar kwalara da ake sha guda 300,000 daga ma'aikatar lafiya ta tarayyar Najeriya. Kuma muna matuƙar godiya da wannan taimakon, kana muna rarraba maganin rigakafin a sansanoni 'yan gudun hijira da al'ummomi da ambaliyar ta shafa.
Aƙalla mutane 500 ne aka bada rahoton suna gudawa a cewar Gana, inda lamarin ya fi kamari a ƙananan hukumomi 5. Daga cikin matakan da gwamnati ta ɗauka don shawo kan matsalar, an maida cibiyar lafiyar al'umma ta gaggawa ta jihar zuwa cibiyar gudanar da ayyukan sa ido, ba da sanarwa a game da haɗari da tuntuɓar al'umma, da kuma gudanar da mahimman ayyukan lafiya, kariya daga kamuwa daga cutar, tsaftace ruwa da kula da tsafta.
Abdullahi ya ce mutane da dama sun kamu da cutar cikin 'yan makonnin da suka gabata zuwa 'yan kwanakin nan, kuma mun yi nasarar basu kulawar da ta dace. Lamarin ya shafi al'ummomi da dama a Maiduguri, musamman ma mutanen da ke sansanin Gubuyo. Mutane da dama sun kamu da cutar a can.
Ƙungiyar likitoci ta Medicine Sans Frontiers ta kafa cibiyar kula da masu kwalara da za a iya faɗaɗa ta ɗau gadaje 100 in akwai buƙatar hakan.
We also have
Abdullahi ya ce muna kuma da wani wurin da ya fi wannan girma, inda ake kula da masu cutar kwalara wanda ya fi wannan gadaji. Saboda haka mutanen da ke da alamomin cutar kwalara sukan je waccan cibiyar don mu ba su kulawar da ta dace kafin mu sallame su su tafi gidajensu.
Ambaliyar ruwan ta Maiduguri ya faru ne bayan wata madatsar ruwa ta tumbatsa sakamakon ruwan sama kamar da bakin kwarya, wanda ya sanadiyar raba miliyoyin mutane da gidajensu, sannan ya lalata cibiyoyin kula da lafiya da sauran gine-gine.
Madalla Gaida Aisha Ma'azu, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafinmu na internet a boahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro, barkanmu da wani sabon shiri na cikin da gaskiyar har kullun kan bukarin take haƙin dan Adam. A yau za mu fara duba wani zargin dan fara filaye a yankin Karu na jihar Nasarawa. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. Sabon shirin ciki da gaskiya zai sauka a karamar hukumar Karu da ke jihar Nasarawa da ke makwabtakar da Abuja, inda aka sarin karanan ma'aikata da ke aiki a cikin Abuja ke zama don samun sauƙin kuɗin haya, wasu kuma har ukuta suke yi suna mallakan muhallinsu a yankin. Ana samun waɗanda ake zargi da damfarar mutane kuɗi da kuma wajen sayan filaye da gigakarewa da Allah ya isa, ko kuma a shiga kotu a yi ta shari'a, inda akan samu fili ɗaya da mutum uku ko huɗu za su ce duk nasu ne, dan wani ya sayar musu da sunan nasa ne ko dillali ne. Za mu duba misali daya da ya faru da wasu bayan Allah kamar yadda za a ji.
To, salamu alaikum, sunana Buhari Nusa Kumure. Tabbas irin karin maganar nan da Hausawa suke cewa a lallaba kura da fatar akuya ne, saboda akwai wani bawan Allah da muke zaune da shi a nan anguwar mu sabon gari Maraba, wanda ake ce masa Umar Garba Adahama. A da dai kan ina ganin kimansa da mutuncinsa kwarai da gaske sosai, sakamakon zuwa wurin abokina da yake yi suke harka arziki gaba daya. Shi yasa ni ma har na biyo masa, mu ma muke irin wannan gaisuwa ta harka arziki, ina ganin sa mutumin kirki. To, shi wannan aminin nawa Alhaji Idris dan Gwamulo, so sai sakamakon irin hidimar da yake wa shi Umar Garba Adahama, sai yayi masa alƙawarin cewa zai bashi guri tunda shi Alhaji Idris a gidan haya yake. To, dan ya shi Umar Adahama musura dan harkar filaye. To, da aka yi haka sai ya ce to amma ya kawo 100,000 za a bawa masu gadin gurin nan. To, shi da yake ba mai ƙarfi bane a guri na yake ta dan tattara kuɗin nan, har ya tara kuɗin nan. To, da ya tara kuɗin nan aka fara samun 50,000 muka je aka kai masa da ni. Aka ƙara samun 50,000 muka je aka kai masa, sai to tunda ni wani lokacin ina harka fatauci ne, ina dawo ina gari ba na wani abun, shi kuma yana da gurin kasuwa ne a zaune, sai to tunda ni rana dawo ina nan a zaune mu je a cire mun gurin a nuna mun. Muka je aka cire masa guri aka nuna mun, na sa guri albarka. To, daga ganan yi ma sai na ga guri kamar alaman yayi mini. To, da na ga yayi mini sai nake sai masa to ni ma ina son kamar na san nawa zan baya. Sai ya ce to muka daidaita, yace na bashi 250,000 a wannan lokaci, kusan shekara uku da ta wuce kenan. To, bayan mun yi haka sai akwai wasu aminai na ana cewa ɗaya ɗahiru ɗaya almukutar dogo. Ɗahiru sai ya ce to shi ma muka ina zuwa gewaya da shi, sai ya ga gurin ya masa ya ce in tambaya masa in mutumin yana da shi zai siya. Na tambaye shi kana da fili a gurin, na ya ce eh, dama ai fulutu goma gare shi. Sai ya ce to wani amini na ne zai siya, ya ce to wanne yake suka maya yake so, ya ce 50,000, ya ce to a bashi 350,000. Ɗahiru ya ɗauko kuɗi ya bashi, aka ce za a je a cire mana. Daga baya yace zai ƙara wani 50/50 ɗin, aka ƙara masa 350,000 suka zama 600,700, yana da 50/100. To, bayan an yi haka muna nan dai ana zuwa gewaya shi ma ɗayan aminin namu almakusa sai ya ce yana so a takaice dai shi ma ya sai kamar na ɗahirin 100 by 50 ibiya malam naira 700,000 to ana nan sun je za a cire guri ko kamun haka kamun a yi dagin nasu sai shi kuma malam Umar din ya kara kira Umar Garba Adahama ya kira ne ya ce akwai makoci na da zai sayar da gurin sa amma yana so in sai gurin nan tunda kusa da ni nace a baran siya ba ni dan kasuwa ne ina dan yanzu kaya suna ta hawa farashi dan haka ba zan sayi filin nan ba bayan mun sayi wancan namun fa kusan da shekara biyu kenan fa ba zan siya ba so sai yace IR hane tunda yanzu shi kudi yake so zai wasa hidima ne zai siya mun in siya arha ai da in tafi da kudin kasuwa ma ƙara mun sayi filin shi in bari a gurin sa cikin sati daya zai iya siyar mun a samu riba ninkin ba ninkin nace a'a yace a'a nace to ni ina ganin kaman harka arziki zamu yi na fasa tafiya kasuwa satin ma na dauki kudi na bashi bayan na bashi sai nace masa to yanzu tunda ya kasance haka na samu ƴan kudaden daga wurin abokan harkokin mu nace zan tafi kasuwar dole na tafi kasuwa kafin in dawo mu je a cire guri a yi digin in hade shi da nawa sai shi da kansa fa ya kira ni yake cewa wai ai gurin nan ya je ya samu ai ni ne katanga nace ya zan zo in yi katanga ba da sanin ka ba ni da bana gari ma ha sai ya ce to Allah ya dada ni lafiya na dawo na zo na same shi na ga yadda katanga yake yace in kawo kudi a bawa masu lura da gurin nan ya kiran su na dauki kudi na ba su yace to wannan guri na ne don haka an cire iya gurin nan yasa na je na nemo masu digin muka yi tsada da su aka cire mun iya guri na haka foundation daga baya sai wani yaron sa Bashir sai ya rufe gurin sai na dawo da safe na sa masu digin suka dawo su kara bude mun digin to muna kan budewa sai aka turo wani yaro yazo yace in dakata da wannan aikin nace ba zan dakata ba ai guri na ne suka ce in dakata an canza mun guri nace a'a ba wanda ya canza mun guri ba zan dakata ba sai yace to aka kira wani wanda aka ce wai police ne shi aka siyo da guri yazo ya same ni yace yaya muka yazo cikin gaisuwa muka gaisa ta mutunci yace ya nazo na ga an yi wannan abu nazo na haka wannan guri he nace kai ma ai da kazo kaga dagin dina kaga biko na kazo ka ture shi kai baka yi bincike ba kazo ka sa naka ai kai ne ya kamata ma abin sai ce to ai in nazo na ga wannan sai in tsaya an yi bincike nace to ina zan yi sai ce to mu tafi tsindan dakata da aiki nace na dakata ya ce mu tafi station nace mu je
to a bangaren wanda ake zargi da shirye wannan badakala Umar Garba Adahama shi dai asalin aikin sa malami ne mai addu'a dan samun ihsani amma ya afka harkar filayi inda wasu waɗanda suke zargin ya damfare su har suka gurfanar da shi gaban kotu ga dai abin da ya shaida wannan fili
to da farko dai akwai Amini na sunansa Alhaji Idrisa tana ce masa Alhaji dan Mamulo muna harkoki na arziki da ni da shi wanda a duk lokacin ma da ya kasance ko da bani da wani abu haka ko bani da kudin cefa ne nakan iya tura yara na su je su same shi zai kuma yi musu dukkan wani abu da ake bukata to amana ta shiga tsakaninmu da shi sosai na taba bashi wani fili ya nuna yana da bukatan a sayar da filin a bashi kudin yana da bukata na sayar da filin na je na kai masa kudi kashi na bashi ni Umar dama kana da filaye ne kana ji na da ina ji ni ba ina da filaye ba ne amma tunda na tashi ina karami ba harkan da muka fahimta idan kana da dan wani sauri ka sai kadara kana fahimta na yawwa mun saba da maganar mu sai fili idan hankalin ka samu sauri ka gina wani lokacin ma mukan gina gidaje mu saida saboda ban da wani harka wanda ya wuce almajiranci to daga nan kuma mukan san fili muka samu da sauki mu siya
okay kai malamin islamiya ne haka
a ni gaskiyar magana ba malami ne na islamiya ba
eh almajiranci ne yin alƙairin ta addu'a da sauransu din nan
eh lalle haka ne kwarai
Malam Umar in zamu tafi a gurguje ni bayanin duka sama musu filaye ba ma shi Buharin ba da wasu ko mutum biyu ne haka su ma sun zo sun samu filaye a wajen naka
abu da nake ai bayan na Buhari ka gani sai Muttari ya zo shi Muttari kafinta
yawa shi ma ya samu fili a wajen
yawa shi Muttari da ya zo shi ma na bukatan fili ya siya kana ji na?
Shi ma ake samu mata.
Yawwa shi ma mutari ya sai fili 50 by 100.
Amma
kana fahimta na?
Umar ba wai ina so ki gaggawa bane abinda nake nufi. Duk waɗannan da suka yi musu alfarma sun samu filaye a takaice. Shi filayen su sauran naka ne ko na mutane ne kake samu ka sayar musu
ke dillan? Ai, ko zuwan da kake yi din ma na haɗa su da mai wuri, ni ba ni ne mai wuri ba.
Malam Umar, to me ya kawo?
Na'am.
Aka zo kuma filayen aka koma har da ƴan sanda zuwa samu yau an fara gini gobe an yi kaza.
Gaskiyar magana ba haka abin nan yake ba. Gaskiya ba haka abin yake. Abin ne da ya faru sai aka ce an yi aiki a filin. Ina gani na samu labari ba. Na kira su na tambaye su. Sun yi aiki a wuri, suka ce ba su yi aiki a wuri ba. Na ce to yana da kyau mu je mu tabbatar. Muka je muka tabbatar akwai halama an zo an yi bigin ɗin wuri za a yi aiki a wurin. Kana fahimta na?
Ina ji.
Sai na ce musu to bari mu kira shi mu tambaye shi me yake faruwa. Muka kira shi a waya muka tambaye shi. Sai ya ce lalle akwai wasu waɗanda ya samu labari amma ya tura yara sun kore su saboda haka babu wani matsala a wuri insha Allah. Sai suka ce su gaskiya tunda abu ya riga ya zama haka kawai ba sa son wuri a dawo musu ga kuɗin su.
Umar, yanzu in kai ki zuwa ƙarshen maganar nan don ma mu gama ta da wuri. In faɗa ma sun zargi ka da cewa kusan waɗannan filaye kamar da kai ake haɗa baki aka nemi damfare su ko aka damfare su akan waɗannan filaye. Gaba ɗaya ma dama filayen kamar na rikici ne wanda kai ka saba shiga ba a sani ba, da an ɗauka kai mutumin kirki ne alhali ke yi harkar damfara kake yi.
Kana ji na?
Ina ji.
A kallon na tare da su tsawon shekara 10. Idan har ina wani abu wanda na damfara ko na zalunci, to su suna sane da haka. Idan kuma ba na yi suna sane, saboda sun aminta da ni na aminta da su.
Masu raro, za mu kawo muku ci gaban wannan takaddama idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasara da Miyali Kaya da ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarki Hashim Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
A gaida Sarfilu, yanzu kuma sai labaran duniya amma a takaice.
Jiya Alhadi, shugaban Masar Abdel Fattah el-Sisi ya ba da shawarar tsagaita wuta na kwanaki biyu a yakin Isra'ila da Hamas a Gaza, inda Hamas za ta sako wasu mutane huɗu da ake garkuwa da su lokacin dakatar da faɗan idan an aiwatar da hakan. Amma sai dai Isra'ila ko Hamas babu wanda ya mayar da martani ga shawarar ta el-Sisi, wanda ita ce ta farko da ya gabatar cikin watannin da suka shafe suna taka rawa tare da Amurka da Qatar a ƙoƙarin da suke na kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 13 ana gwabzawa. A ɗaya ɓangaren kuma, jami'an Isra'ila sun ce jirin har-haren da aka kai a daren ranar Asabar kan Iran sun cimma manufarsu. Kakakin da na tsaron Isra'ila Daniel Hagari ya bayyana a wani taron manema labarai da aka watsa ta gidan talabijin cewa bisa umarnin tsarin siyasa sun kai har-hare kan wurare daban-daban a Iran. Ya ƙara da cewa ciki har da kai hari kan ma'aikatan ƙera makamai masu linzami da Iran ke amfani da su wajen kai wa Isra'ila hari ta sama a shekarar ta gabata. Jiya Alhadi, shugaban ƙasar Georgia Salom Zurabishvili ta yi kira da jama'a da su fito kan titina domin nuna adawa da sakamakon zaben ƴan majalisar dokokin ƙasar da aka gudanar a ranar Asabar, wanda hukumar zaben ƙasar ta ce jam'iyya mai mulki ce ta yi nasara. Hukumar ta ce jam'iyyar Dream Party ta samu kusan kashi 54 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da jam'iyyun adawa suka soki sakamakon zaben, ko masu sa ido sun ba da rahoton aikata ba daidai ba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma ku tara da misalin ƙarfe 8 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato ƙarfe 7 kenan agogon GMT da Ghana, domin jin maimaicin shirin. Yanzu a madadin Sarfil Hashim Gumal da ya karanto labarai, sai kuma Dadi Balawe da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu Charleston, ni Muhammad Hafiz Baballe daga nan sashen Hausa na Murya Amurka ke muku sallama. Assalamu alaikum. We'll be right back.